Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum sauraronmu. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya karkata ne kan rufe makarantar gwamnatin tarayya ta Kwali. Ma'aikatar ilimi ta tarayya ta ba da umarnin rufe makarantar sakandaren gwamnatin tarayya ta Kwali bayan wani hari da 'yan ta'adda suka kai a wani ƙauye mai suna Sheda da ke kusa da makarantar akan babbar hanyar Abuja zuwa Lakwaja. Ku biyo mu cikin shirin don jin wainar da aka toya. Domin sanin abin da ya faru a can Kwalin da kuma dalilin ɗaukar matakin da ma'aikatar ilimi ta yi, mun tattauna da wakilinmu Abubakar Sadiq Isa wanda ya yi tattaki zuwa wurin ga bayanin da ya yi mana.
Misalin karfe 9 da kwatan da na iso Federal Government College Kwali, da ni ce na gari suna sun da motoci suka faka mota bakin gate na makarantar suka sauka suka ta kira suka yi magana da security suka suna su ɗauko yaran su. Za su mai da yaran su da. A hirar da na yi da wayansu wani yaran makarantar sun ce wai sun samu sako ne daga management na makarantar cewa su zo su kwashe yaran su. Wai saboda akwai security alert cewa yan bindiga suna planning za su kawo hari makarantar. Wata mata sunanta Mrs. Rebecca Daniel a hira nan da na yi da ita ta ce ta taso daga Lagos a jiya misalin karfe 4 ranar Lahadi suka buga mata ita gadi din ya buga mata cewa wai akwai director management na makarantar cewa su zo su dauko yaranta guda biyu din da suke makarantar. Sanadiyar haka sai ta bar Lagos misalin karfe 5 ta iso nan Abuja da safe na misalin karfe 6 da rai. Wai sanadiyar ya sa ta zo saboda wai manajan makarantar suka yi mata waya ta zo cewa akwai security alert cewa yan bindiga suna planning za su kawo hari makarantar ko sanadiyar haka shi ya sa ita ta zo a zo ta kwashe yaran. Ita kuma tana ba da shawara gwamnati da sai yadda za a yi a kawo da wayannan maganan hare-haren da yan bindiga suke kai makaranta da kuma saurari.
To a yanzu haka da kaje baccin su iyayen ka ga wasu jami'an tsaro a gurin kuma ana wani abu akan abin da yake faruwa?
Misalin da na yi saurin gaskiya ban ga wani jami'an tsaro ba, ba da security na makarantar da suke bakin gate. Su ne suke kadin yaran da suke shigowa kawai in ba asali can da na jiya misalin karfe 9 da kwata ba kowane security a wurin ba.
Na'am. To yanzu an kwashe yaran ba yaran makaranta a nan makarantar?
A lokacin da kami in bari da yara da cikin uniform din su wasu suna cikin jarbawa wasu kuma sun gama suna fitowa. Suna fitowa da jakansu da kuma bucket and other things suna nan fitowa da kayan kuma iyayen suna nan bakin gida suna jiran su suna fita mai ce su kwasa kayan suna zuba mota suna wucewa. A lokacin da na bar gurin ba ka suna wurin da kusan awa ɗaya dai suna ban bar wurin ba sai 10:30 ne tashi na bar wurin. So ban san ko a lokacin nan a lokacin bayan da na bari ko security an deploy security ban sani ba.
Yaya ka ga nan kewayen anguwan me yake faruwa kuma an kai harin a nan anguwan ne?
An kai hari a nan anguwan da gidan da garin wannan makarantar FGC Kwali yana nan baki hanya a daidai bisan kan titin a hanyar Abuja Lokoja Highway ne. Kuma garin a nan kan titin ne a nan Sheda kauyen garin shi na kira Sheda. Rahoton da na samu shi ne da na an ce wai yan bindigan sun shigo a ranar Lahadi misalin karfe 10:12 suka kai wani hari wannan gida suka dauke wani mutum da matansa bayan suka su yan bindigan suka raba su a strategic places within the community suka je suka dauko suka ta halbe har wai suka je tare katanga suka shiga nan gidan suka dauke matan da mijinsa. Amma Allah da ikon sa da suka ta dan bari dan garin bayan gari kadan suka sauko matan suka ce mata ta dawo su zata nemi kudin fansa da zamanin mun kudin fansa kamin a saki mijin. Kuma na samu gan matan na hira da ita kuma yanda na faɗa haka matan ta faɗa wai misalin karfe 10:12 na Lahadi na dare za mu ci ko na asuba kenan suka shigo bindika suka shigo suka fara halbe garin domin garin ma da makarantar katanga ne ko ya raba su. Na'am. Zan da muke magana wai har yanzu ba su samu contact din su bandit din su establish contact da sarayen rumba.
Wakilin mu kenan Abubakar Sadiq Isa wanda ya tattaki zuwa Kwali ya kuma jiyo mana abin da ya faru. Su ma tsofaffin ƴan makarantar sun je makarantar don ganewa idanansu abin da ke faruwa. Ga bayanin su.
Sunana Engineer Musa Ibrahim. Ni ne National President Federal Government College Kwali Old Student Association.
Na'am.
An samu ya matsala ne shekaran jiya da daddare wurin karfe 12 suna ta jin harbe daga makarantar. So akwai wani ƙauye a jikin makarantar ana kira makarantar ƙauyen Sheda Village.
Na'am.
So daga wannan shedan ne ake jin harbin ba a je shigo cikin makaranta ba at all. To amma da aka ta jin harbin gaban su ya faffaɗi to dama suna under security surveillance tun da aka samu matsalar kujerar nan. To suka kira security aka shigo security suka zauna da su. To ba wanda ya shigo. To shi ne jiya suka nemi permission daga Ministry of Education. Shi ne aka ce to duk iyayen da suke kusa su zo su ɗauki yaransu. Wanda kuma ba sa kusa su zo yau su ɗauki yaransu. To abin da ya faru kenan amma dai to da ya fi sun faru makaranta.
Okay, to 'yan makaranta da suke rubuta jarabawa ya aka yi da su?
To maganar jarabawa da yara kuma ya wadace school management za su gaya mi.
Tsohon ɗan makarantar sakandaren gwamnatin tarayya ta Kwali kenan, Injiniya Musa Ibrahim. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiyatrust. Da kuma twitter.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Apple Podcast ko Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Da Badegi Radio a kan mita 90.1 a Mina, jihar Neja.
Masu iya magana kan ce Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta.
Bindigogi sun dade suna yawo a waɗansu garuruwa da na samu bindigogi a wasu ƙauyuka an shanya su kamar yadda ake shanya rama ita bindiga ta AK-47.
Domin sanin me ke faruwa.
Ina aka kwana kuma ina aka dosa.
Sannan ta yaya zai shahi rayuwarku?
Sai ku kasance da shirin daga Laraba a shafin Aminiya na intanet. Da ma shafukanmu na sada zumunta a www.aminiya.dailytrust.com da kuma facebook.com/aminiyatrust da twitter.com/aminiyatrust. Tunda abin ya shafi ilimi. Mun tattauna da daraktan yaɗa labarai na ma'aikatar ilimi, Mr. Ben Bengong, akan hukuncin da ma'aikatar ta ɗauka.
Why the school was closed has been stated in my release.
Na yi bayanin dalilin rufe makarantar a cikin sanarwar da na gabatar. Har ya aka kai wa wasu unguwannin bayan gari biyu da ke kusa da kwalejin gwamnatin tarayya ta Kwali, al'amarin da ya kawo mata barazana. Amma da jami'an tsaro suka kai ɗauki cikin gaggawa, ya taimaka wajen hana harin ya kai ga makarantar kai tsaye. Ganin duka abubuwan da suka faru, ba wata-wata sai mai girma minista ya bayar da umarnin rufe kwalejin gwamnatin tarayya ta Kwali. Sannan kuma aka buƙaci shugabannin sauran kwalejojin gwamnatin tarayya da su tuntuɓi jami'an tsaro a yankunan su don a tabbatar da cewa irin wannan barazana ba ta kai ga sauran makarantun da ke faɗin ƙasar nan ba.
Fasarar kalaman daraktan yaɗa labarai na ma'aikatar ilimi ta tarayya, Mr. Ben Bengong kenan, wadda abokiyar aiki na Halima Jumrau ta fassara. Abubakar Maciɗo Maradin kuma ya karanto. To me jami'an tsaro kuma ke yi game da lamarin da tabbatar da tsaro a birnin tarayya? Na tattauna da jami'ar hulɗa da jama'a ta 'yan sanda reshen Abuja.
Sunana DSP Justin Ade, ni ce PPRO na FC. To ni ban san me ne ana tsoro ana kwasa 'yan makaranta ba, amma na san makaranta ni ma yanda kike ji haka nake ji. To ban san ko meye ne ya sa ana kwakwashe yara ba, mu dai yan sanda muna nan muna yin aikin mu.
Na'am. To me kuke yi game da harin da aka kai a ƙauyen?
Wani hari aka kai kusan ƙauye?
Ƙauyen Sheda kusa da makarantar an kai hari, shine muke son mu san me.
Ba a kai attack ba. Akwai dai ɗan dan matsala, an so su yi matsala, amma kawa security da muka deploying dama sun can muna deploying musu security, suna da security sosai. So da ƴan barayin nan sun so su yi kusa da wurin, kuma ba su yi kusa da wurin ba, ba su iya shiga ba. Mu ma mun ba su wuta, su ma sun gudu. To ban san ko wannan ne kike faɗa ba ko akwai wani abu.
Eh, nan dai na kusa da makarantar, dan rahotanni sun zo cewa reports kenan har an kwash wani mai gida da matar shi, amma daga baya aka sako matar ta dawo. To harbe-harben da
zan bincika in ji, da mun ni ba yi min wannan bayanin ba tukunna.
Na'am. To amma game da dai tsaro a cikin garin Abuja, har yanzu dai ya me kuke so mutane jama'a su sani game da kare kansu?
Kullum ina faɗa, ina giya ma jama'a cewa in ba dai kun ji rubutu daga wurin ƴan sanda ba, kada ku dinga saurare abubuwan da mutane suke ta yawo da shi a social media. Kullum ina faɗa, a daina jin fake news, a daina jin ba dai ɗan sanda sun fito ko ni na fito na yi magana na ce gashi ba, a daina sauraren mutane. Kowa ya je ya yi abin da yake yi, ƴan sanda suna a aikinsu. Muna nan muna kula da ku, muna nan muna duba abubuwan da ya kamata mu yi muna yi. Ba wani abin tsoro a ciki. To amma dai kun sanya kowa dai yana da waya, kowa zai zauna ya rubutu ya tarma mutane da hankali.
Okay, mato zaki.
Muka faɗa cewa ku daina sauraron irin wannan abubuwan.
Na'am. Mrs. Josephine Ade kenan, jami'ar hulɗa da jama'a ta ƴan sanda reshen Abuja. Masu sauraro, a nan za mu ja labulan shirin namu. Sai kuma lokaci na gaba, idan Allah ya kai mu, za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Abubakar Sadiq Isa da kuma editan shirin Sagir Kano Sale, ni Bilkisu Ahmed nake cewa saduwar alheri.